المحبة في الله في جو نستظل فيه بظلال القرآن والسنة النبوية الشريفة. إنه لا يسرني مرة أخرى أن أعقد معكم هذا اللقاء، أن أكون معكم في هذه الليلة المباركة، أن نقضي ساعة من زماننا ونحن نروح ونغدو في آيات الله البينات وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفات. إنه لا يسرني مرة ثالثة أنني سمعت كلمة أو كلمات من إخوان كرام قاموا على هذا المنبر وألقوا على مسامعنا ما نور الله به بصائرهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينور به بصائرنا نحن معاشر المستمعين. إنا فرين سيكي قرأي لكسكيه دهت وادمو أولنا دري أولنا يمتي نرانا اللي تنم واندي داتي da shekara ga watan safar shekara ta 1410 bayan hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ya dace da 17 ga watan 7 shekara ta 1195 1995 wato na miladiya, kuma a yau a cikin garin Jos kuma a layin zana. Ba zan yi dogon mukaddima ba domin malaman da suka bayani duk sun riga sun mamaye filin. Kuma Imam Sha'abi ne yake cewa wai idza fala majlisul ilmi falishaytanu fihi nasib. Idan majalisin ilimi ya tsau to sai shaytan kuma ya samu rabansa. Ma'ana barci zai dauki wani. Ana dura masa tun yana karba idan kana zuba ruwa a kofi. Idan ya cika sauran da yake hannunka idan ka zuba ina zaki. To ba ma fata yanzu so haka dan haka bazan tsaitawa da yawa ba gaskiya. Abinda zan yi magana a kai suna da yawa, amma zan ture waɗansu gefe guda haƙura da waɗansu. Abu na farko, as-sunna wa ahammiyatuha min khilal kutubi Ibn Fodiyo. Muhimmancin bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Sheikhul Islam Ibn Fodiyo mujaddidi a wannan nahiya tamu ya tabbatar a cikin littattafansa. Akwai waɗansu daga cikin littattafansa a hannuna, dan kada mai saurare ya ɗauka shi ci faɗi nake lokacin da zan faɗi magana. Akwai littafin da ke da suna Kitabu Sauqil Umma ila Ittiba'is Sunna, wai kora mutane, tattaro mutane zuwa ga bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunan littafin kenan. A cikin littafin abinda Sheikhul Islam Ibn Fodiyo yayi kokarin yi shine bayyana wa mutane muhimmancin bin hadisin annabi da jefar da dukkan wata magana da ta sabawa maganar annabi sallallahu alaihi wasallam. A farkon littafin yake cewa ilamu ya ikhwani anna alkhayra kulluhu fil ittiba'i wa sharra kulluhu fil ibtida'i. Ku sani ya ƴan uwana, alheri gaba ɗayan sa ya tattaru cikin yin biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sharri gaba ɗaya ya tattaru cikin kagar abin da ya saba wa abin da annabi da sahabbai suka rayu a kai. Daga cikin maganganunsa kenan na farko. Da ya gaba a cikin littafin sai ya kawo shi a fasa babi na fiqhu, amma baya kawo fiqhun mujarrad, fiqhi wanda yake mujarrad in zo in ce maka kaza kai kaza kai kaza ba tare da na hada alaka tsakanin maganata da Allah yake ko annabi yake ba. Wannan shine fiqhun mujarrad. At-taharatu kismani, taharatu hadathin wa taharatu khabathin wa kaza wa kaza wa kaza. In yi ta kawowa amma a ciki baka iya fahimtar cewa ina isar maka da sakon Allah ne ko na manzansa, sai dai kana fahimtar ina so in koya maka wata ibada. To shi ba haka yi ba. Sai yace kitabu taharati, zai maka magana akan tahara. Sai ya karkasa taharar ma kashi-kashi, yace na farko, ma ja'a fi kauniha shatran imani, zan ambata maka abin da yake nuna tahara din kanta rabin imani ne, bai yi wata ba. Sai yace wa fi sahihi muslimin an abi malikin al-harith bin asim al-ash'ari qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam الطهور شطر الإيمان dan da ne kama hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa tsarki rabin imani ne bayan ya gama wannan sai ce ma ja'a fi man iqad al hajati an yastaqbil al qiblata wa dhikr al mashru' lahu inda zalika wa tibra'ihi abinda zan kawo ma yanzu zaka yi tsarki kuma nan ma tsarki rabin imani ne ina ya kamata ka fuskanta ka iya kallon gabas ko yamma ko kudu ko arewa duk inda ka ga dama lokacin bawali ko tsuguno ka iya yin haka sai ce a'a zan kawo maka abin da yazo kai tsaye daga annabi dangane da abin da ke hana ka fuskantar al-qibla lokacin da zaka biya bukatun ka ta dan adam bawali ko bayan gida kuma zan kawo maka abin da ke nuna maka cewa an tanadar maka zikiri na musamman da zaka faɗa lokacin da zaka shiga ban daki idan a fili ne lokacin da kai nufin kwabe wandanka shari'a ta tanadar ma abin da zaka faɗa daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zan faɗa maka abin da yazo daga Annabi dangane da abin da ya tafi kyautata tsarki kar ya kasance ka tsuguna ba ga bawli ba ka tashi ka karasa a wandanka sai ya ce wa fi sahihil bukhari an abi ayyub al ansari qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum al gha'ita fala yastaqbil al qiblata wala yuwalliha dhahrahu annabi sallallahu alaihi wasallam idan ɗayan ku yazo yayin nufin yin al-gha'is asalin gha'is idan ka duba duk kamus din da ka taba sani na larabci wuri mai gangare larabawa sun sanyawa bayan gida wuri mai gangare saboda ga al'ada idan mutum zai bayan gida yakan so ya suturto in ko zai suturto ba kan dutse zai hawo ba ba kan tudu zai hawo sai je wuri mai gangare to dan haka sai ya zanto a larabce a iya cewa gha'is ana nufin duk abin da ke iya faruwa a wuri mai gangare bawali zai iya karɓar wannan suna bayan gida zai iya karɓar wannan suna duk abin da zai fito min ahadin sabili da zai iya karɓar wannan suna tun daga al'ada kakan yi shi a wuri mai gangare dan karo ne ganka annabi ce idan ɗayan ku ya zo zai biya bukatansa da ɗan adam ta larurarsa sai yake cewa kar ya kuskure fuskanci al-qibla haka kuma kar ya kuskure juya mata baya wannan ladabi ne yake faɗa maka cewa kuma kai tsaye yana isar maka da saƙon baban gafin sallallahu alaihi wasallam yace kuma ya zo dai cikin sahih al-bukhari an anas ibn malik qala rasulullahi kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-qala'a qala allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith lokacin da annabi zai shiga ban daki kafin ya shiga zai ce allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith kaga wannan yana hada ka alaka kai da annabi kai tsaye sallallahu alaihi wasallam shi a farkon littafin dama yace zai takaita ne kan ruwayan bukhari kawai da muslim amma in ka bota ruwaya daga cikin sauran malamai akwai karin bismillah a cikin wadansu hadisan zaka ce bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith to wannan ababu sahara kenan da yaje shi sifatul ghusli bai ce wa fi sahih al-bukhari an aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza tasalla min al-janabati bada'a bi kaza har yaje karfi duk babin da zai bude ma ja'a fi mujib al-wudu'i wa fi sahih al-bukhari an abi huraira wa fi sahih muslim ما جاء في صفة الوضوء وفي صفة البخاري وفي صحيح البخاري أن أمر أن 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 أمر ابن أبي حسن هكذا يتكاو واتن دغ فرق كل تام سان كسي دك باب كان فيك هو نكو ني سي ديبو دي حديث النبي دين ينونا مكا واجب تنبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم shi ne littafin kitabu tawkin umma ila tibai sunna bai ce mana malik ya ce ba bai ce mana shafi'i ya ce ba bai ce mana abu hanifa ko laysa ibn sa'ad ko sufyan ats-tsauri ko sufyan ibn uyayna ko ibrahim an-nakhai ko ibrahim ba bai ce mana kowa ce ba sai ce mana waye ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan laifi ne in ce annabi ya ce to madalla ina da magabaci wani ya riga ni shine wa sai Uthman bin Fodio cikin wannan littafin littafin na biyu وثيقة الإخوان لتبين دلالات وجوب اتباع الكتاب والسنة والإجماع لتاتي لديك بيان دليلا لديك وجبتا مكين ديئيا قال لتاتي الله تسنة النبي تإجماع إما لمي سنة لتاتي كنن فرقوا لتاتي أبن ديك سوا bayan ya yar mukaddima ya kawo ayoyi da hadisai da ke nuna yake nuna wajibcin bin sunnar annabi kamar su wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa man yataki ar-rasul min ba'd ma tabayyana lahu da ayat da ke bayani kan wajibcin bin ijma'i sai ce wa idza tahaqqaqta wujuba ittiba'il kitabi was sunnati wal ijma' bima zakarnahu, idan ka fahimci cewa yanzu wajibi ne bin littafin Allah, wajibi ne bin sunnar annabi, wajibi ne bin abin da ijma'i malamai suka hadu akai su duka, in ka fahimci haka bima zakarnahu dangane da bayanin da muka yi maka, sai sai fatka biha, to yanzu babu abin da rige kuma sai ka bi sunna din, tunda ka fahimci dai bin da wajibi ne. Wazin a amalaka biha, dukkan ayyukanka ka auna su da sunna, duk ayyin aikin da zaka yi. Was'alil amilina biha, kai ta nema ka rinka tambaya a ina masu aiki da sunna suke, dan ka je ka shiga cikin jerin gwanan su, kada jirgi ya barka a tasha. Bi kulli amalin diniyyi, cikin duk wani aiki da zaka aiwatar na addini, arattahu wanda kai nufin sa, in wafaka sunnata fatafalahu, duk aikin da ya dace da sunna sai ka aikata shi, wa illa fatatrukahu, duk aikin da ya kauce wa sunna kyale shi gefe guda. Wala khaira inda Allah fi fi'lil bid'ati al muharrama, babu alheri cikin aikata bid'a. Daga nan gurin sai ibnu Fodiyo ya ci gaba da bayanin sa, ya kawo maganganun sahabbai, ya kawo maganganun tabi'ai waɗanda suke nuna wajibcin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda kawai ya fada muna in kawo maganan Malik, yace waqafa malikun inda zamzam fanada, imamu malik ya taba tsayawa wajen rijiyar zamzam ya kirayi mutane yace ya ayyuhan nasu man arafani faqad arafani, ya mutane wanda duk ya sanni ya riga ya sanni, wa man lam ya'rifni, wanda ko bai sanni ba, fa ana malik ibnu anas, nine maliku dan anas, ana nadhir li kulli man hajjal baita, ina gargadi da jan kunne ga dukkan wanda yazo zanci dakin Allah, wa huwa ala bid'atin, alhali yana kan wata bid'a, fala yu'i nafsuhu batila, kare wahalar da kansa aikin banza yake indai kan bid'a yake. Wa mimma kana yunshidu malikun, yana daga cikin abinda malik ke rerawa daga lokaci zuwa lokaci, yana cewa wa khairu umuri ad-din ma kana sunnatan wa sharru al-umuri al-muhdathatu al-bada'ihu, yace mafi alherin addini shine abinda ya dace da sunnar annabi daidai wa daidai kamar annabi ya faɗa, amma mafi sharri a cikin al'amurra kuwa wanda ya kasance kirkira aka yi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ya faɗa ba. Dan haka irin waɗannan da take suna nan, haka ga kitabun littafai guda uku da ya ajere, kitabu umdatul ulama'i, kitabu umdatul muta'abbidina wal muhtarifina, na karshe kitabu alamatil muttabi'ina lisunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wayan kana son gane alamar ma masu biyayya ga sunnar annabi, sai Uthman bin Affan ya maka bayanin su. In kana so ka gane alamar mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, to ben kyale ka haka ba, sai dai nuna maka cewa ga yadda za ka gane mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kawo shi shi ma akan babuka na fiqh, ya kawo shi, amma kowane babu sai ya bude shi da hadisin annabi. Ga abin da yake cewa, fa haza kitabu umdatul muta'abbidina wal muhtarifina, wannan umdatul muta'abbidina kenan baki muke so ba, wancan na karshe wanda yake magana akan alamatul muttabi'ina da sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Almuhim abin da yake cewa marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min alghaizi aw lamasum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. الحيض والاستحاضة قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. أوقات الصلاة قال الله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. شروط الصلاة قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقوموا لله كانتين أو أي ساكتين. الصلاة فأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. السهو قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. زكاة الفطر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه. حركة لتاكم أبين ديت في جناتي بيسيب مالك ياتي بيسيب شافي ياتي بيسيب أبو هنيفة ياتي شو آي كيس إيدا أبن زنفت أمان إباد وجنن abin da yake daga Allah kai tsaye, abin da yake daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye. Yanzu ina zama ce da abin da zan faɗa na ibadoji, abin da Allah ya faɗa ko manzon sa ya faɗa, ina da magabaci ko bani da shi, kun yi da shi ko bukai da shi ba, an gama da wannan ba dogon shirke. Abu na gaba, mallam ya mana magana akan alwala'u wal bara. Alwala'u wal bara, wato waye kamata ka kaunata, waye kamata ka so, wannan abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar musulmi. Soyayya da kiyayya dukkanin su ibadoji ne da mutum ke neman kusancin Allah da su. Za ka yi ki ka samu lada, ka yi so kuma ka samu lada, amma saula da me inda bakin zare ke bacewa mutane, shin wa zan so, wane ne kuma zan ki? dama akwai alaƙoƙi da dama da ke hada mutane wanda ga al'ada mutane kan yi soyayya saboda su gari ɗaya ya hada ku ko kabila ɗaya ta hada ku ko jini iyaye ta hada ku ko irin sana'a ɗaya ta hada ku ga ka'idar musulunci gari ɗaya ko kabila ɗaya ba shi ke sa a so juna ko a ƙi juna ba abin da ke sa a ƙi juna ko a so juna shine haduwa akan addinin Allah ko kuma rashin haduwa akai lokacin da duk mutum ya kasance ya yarda da addinin musulunci babu ruwanka da cewa dan wani gari ne shi ko dan kabila ne ko dan wani kabila ne shi zaka kaunace shi kuma lokacin nan san shi din nan dole ne a gare ka ko da shi a tsakanin kai da shi bai kyauta maka ba ya taka maka ko ya zubar ma amma dai kai yewa laifi ba ubangiji yewa laifi ba dole ne ka kaunace shi tunda yana san Allah yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kaidar musulunci amma idan mutum ya kyautata maka yay maka goma ta arziki yay maka duk abin da ya kamata yi a yi wa dan adam a matsayin kyautatawa amma sai ya kasance baya kan turbar addinin musulunci wannan babu yanda za a yi ka kaunace shi ka'idar musulunci kenan ayoyi akan haka la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw asiratahum ulaika kataba fi qulubihim al iman وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بزيبا كسامتنا دسكي سني إيماني دا الله سني إيماني دا رانا كرتي سنع نون قونا قوان دي ساقا وا الله يساقا مزن ساق كودا ما هي فانسني كودا أعنسل بكتنسو كودا إنواني وادي وبادي كو وبادي كو وادي كدي ko da suna cikin dangin su babu yanda za a yi su kaunaci dukkan mutumin da ya fito na fito da Allah ya ce annabi ya ce babu yanda za a yi su nuna masa kauna tunda ya tawaye da Allah ya tawaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya faru a cikin tarihin rayuwar sahabbai ababe da dama sun faru da suke nuna mana muhimmancin wannan sahabbai sun aikata wannan aikace Sa'ad bin Abi Waqqas lokacin da ya musulunta mai mahaifinsa ta yi ta ce lalle lalle daga yau ta yi yajin cin abinci ba za ta ci abinci ba ba za ta sha ruwa ba ba za ta shiga inuwa ba sai ya bar addinin musulunci riko da shi kauna ne ga Allah kauna ne ga manzon Allah amma ita wannan gashi ta kauce Allah ta kauce manzon Allah amma gashi mahaifiyarsa ce wanda ta riko ta haife shi ga kuma nauyin haƙƙin mahaifiya ga dan adam amma lokacin da ya kasance mahaifiya kauce Allah ya kauce manzon Allah ba abin ya masa yayyai da ita akan lalle ta ci abinci fa lalle ta sha ruwa lalle ta shiga inuwa take yazo sami ta ce to wallahi baba ina tsara miki ina faɗa miki da a ce za a baki adadin rayuka adadin yawan gashin kanki ya zanto shine adadin rayukan ki kike cin abinci ki mutu dan yunwa wannan ran ya fita a sake miki wani wannan ya fita har ki samu rai adadin gashin kanki to sai rayukan sun kare bambar abin da nake kai ba domin Allah da manzonsa shine abin kauna wajen sa mun fela wacce mahaifiyarsa da ya karshe ta yanke kauna cewa lalle ba zai bar abin da take kai ba don haka ba zai kyale ta saboda ba zai bar abin da yake kai ba saboda ita me kai yadda malaman tarihi suka rawaito shikenan ta ga babu sarki sai Allah sai ta shiga inuwa aka kawo abinci ta ci aka kawo ruwa ta sha daga karshe kuma ta kalma shahada shine istazallat وأكلت وشربت ونقطت بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أنا أقول يا من تدينون يا أنسى بكاتا ما هي فيسا باعتنا وانا أولنا الوقت قاكما أبند عبد الله يي دين جدن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين أتسين غير مدينة وانا الوقت عند أكف تونياكي يكي زغا وتنسو شوال إن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل in mun koma Madina sai yan gari sun kori baki sai waɗanda suke masu asali sun kori kaskantacce wai yana nufin masu asali su ma'asir al-munafiqina su gungun munafikai wasu ne masu asali wai mara asali kaskantacce shine Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake wannan magana dan shi na cikin shi ya ji shi wannan ɗanasa kuma ya riga ya riko da addinin musulunci kuma wannan kalma ta je wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan ɗan ya gangaro ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Abdullahi bin Ubay mahaifina yayi mummunan magana kuma naji wadansu sahabbai suna neman izini ka ba su dama su datse masa kai in har ka yanke shawarar kana so a kawo kanshi to ka sani don kar ya zanto
wani mutum ya kashe shi ba ni ba daga karshe in ji haushin wani dan ya kashe mahaifina bayan ko mahaifina kafiri ne ya zanto na shiga wuta saboda wannan garni in kashe Annabi sallallahu alaihi yace da'ahu nuwasihi kyale shi dai zamu dan yi masa mu'amala dai mai yawa ya musulunta nan gaba duk da haka dan bai dure ba da aka zo shiga Madina sai ya tsaya a bakin kofar garin Madina wannan ya wuce wannan ya wuce ka san dama tawagar munafikai a baya suke sai da wannan su zagi wancan su cicconta a baya suke su dama yusabbitun saboda haka can sai ga mahaifinsa ta tawo yana jan tawagar sa sai ya zare takobi ya rike takobi a hannu yace naji kalma mummuna da ka faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'dha minha al-azab yanzu abu ɗaya ne zai baka satifiket din shiga garin Madina ka faɗa da bakin ka duk taron nan yaji cewa kai ne kaskantacce Annabi ne sama da kai din ko ba haka ba yanzu kanka zai sauka kasa sai da Abdullahi bin Ubay bin Salul ya tabbatar wa kansa huwa al-azal wa ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam al-a'd sai da tabbatar wa kansa wannan sun ne samu shiga cikin garin Madina waye ya tare shi dan shi ka duba wannan dangantaka fa bai tuna ba cewa ai babana ne ai shine kaza ai kike mun dinkin sallah ya manta da wannan tunda dai ba san Allah ba san manzon sa ba ruwan shi ne ni me ku mun dinkin sallah kuma bayan baya san Allah ba san manzon sa sam ya manta da wannan ga Annabi Nuhu alaihi salam lokacin da Ubangiji ya nufin halakar da mutanen sa yayi masa alƙawarin zai tsamar da shi da ahalinsa a fahimtar Annabi Nuhu ya dauka cewa ana nufin ahalinsa ma'ana iyalin gidanshi family din shi bai dauka ana nufin ahalinka wanda suka yi riko da addininka ba ko da bayan gidanka ba lokacin da ya kiraye ɗansa yana cewa ya bune yarkan ma'ana wala takum ma'al kafirin zo ka hau jirgin ruwa tare da mu kada kasance cikin kafirai mai ɗan ya ce sa'awi ila jabalin yasimuni minal ma ai ga dutse kan zan je an hau shi kenan ya kare ni daga ruwa Annabi Nuhu ya ce la asimul yawma min amrillahi illa man rahim ba wanda za a kare ka daga umarnin Allah na azaban nan sai wanda Allah ya ga dama kawai sai wanda Allah ya ji kansa kafin ya rufe bakinsa hala bainahumul mawdu fakana minal mubarakin igiyar ruwa ta shiga tsakaninsu ta yi tsiri aka dulme da ɗan yana gani akan idansa sai kuma yana ya fuskanci Allah yana cewa rabbi inna bini min ahli wa inna wa'daka alhaqu wa anta ahkamul hakimin ya ubangiji dana yana cikin ahlina alƙawarinka na cewa zaka tsamar da ni da ahlina gaskiya ne kuma lalle kane wa fi hukuncin masu hukunci ne Allah ce innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bi ilm inni a'izuka an takuna min aljahilin ita baya cikin ahlinka laysa min ahlik baya cikin ahlinka saboda mai innahu amalun ghayru salih aikin da yake aiki ne ba mai kyau ba ba mana gartin aiki ba baya kan turban musulunci dan haka baya cikin wanda aka ce za a tsamar ga Annabi Ibrahim da mahaifinsa ga Annabi Lutu da matarsa kaga dangantaka ta auratayya dangantaka ta haihuwa dangantaka ta kasancewa uba ko ta kasancewa da ko ta kasancewa ruwa ko ta kasancewa kane ba ta amfani in addini ya rabu amma idan mutum yana riko da addinin musulunci zaka kaunace shi dole ko da ya saba ma akai kalan kanka ko da kai ya saba maka wannan a rayuwar sahabbai mun ga wannan da dama wani zai saba wani a tsakanin su amma tun da yana san Allah yana san manzon sa sai sabura da shi dan haka a takaitan takaitawa ya yan uwa dangane da wannan nukta wajibi ne ka kaunaci dukkan musulmi namiji ko mace ko da kabilar ku ta sha bamban ko da garin ku ya sha bamban ko da sana'ar ku ta sha bamban sharadi dai musulmi ne yana kaunar Allah yana kaunar manzon sa ko da ya saba ma ko da bai kyautata maka ba ba a gina abubuwa akan wai sai wanda ya mun nima zan yi masa in ka kyautata mai kyautata maka wannan hadisin ku ne na cewa walbani walbaka wannan hadisin ku ne amma kaidar musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake cewa mafificiyar kyauta ka biya wanda yake maka rawa mafificiyar ziyara ka ziyarci wanda yake maka wanda yake maka rawa sai ka bashi to wannan kenan ka sa ya zama sarkin ka sai zo na jin kunya nan gaba sai ka yi faɗa da zuciyar ka zaka iya haka dan haka Allah ya ce wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun wanda ya yaki rawar da ke cikin zuciyar shi irin waɗannan su ne marabuta masu rabauta a ranar tashin kiyama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa mutane dangane da kauna da kiyayya sun kasu kashi uku akwai wanda zaka kaunace su gaba daya akwai kuma waɗanda zaka ki su gaba daya akwai kuma waɗanda suke awanun baina zalika wanda zaka kaunace shi gaba daya mummune na gari mai bin Allah bai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ne da zaka samu lada ka kaunace shi wanda zaka kishi gaba daya kafirin da ya bijirewa Allah ya bijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ne ka kishi amma wanda yake awanin bainan zalik zaka so shi ta wani bangare ka kishi ta wani bangare musulmi mai aikata sabo musulmi fasiki musulmi dan bindiga dadi mai aikata manyan laifuka kirkiri yana ganin shi mazinaci dan kata amma duk da haka musulmi ne zaka so shi ta bangaren musuluncin zaka kishi ta hanyar waɗannan laifukan sai ka auna ka ga me ya furin jaye abin da ya furin jaye shine abin idan ayyukan kirki suka furin jaye kauna za ta tsayawa yayin da ya kasance yar kadan ce gurgudan daidai ruwa daidai tsaki idan ayyukan majiya suka fi yawa to shikenan yayin za ta tsayawa idan ayyukan alheri suka fi yawa soyayya za ta tsayawa haka ake son ka auna daga nan gurin ka samu wannan shine kaida ta addinin musulunci amma cewa garin mu daya cewa kabilar mu daya cewa yaran mu daya cewa wani na wani a wannan duk ba shine abin da ake gina musulunci akai ba abin da ake gina soyayyar musulunci akai shine hakikanin wato rayuwa akan musulunci ko rikin rayuwa akai anan ne kauna za ta zo ko rikin kauna za ta zo ta iya wa ku ta bamban ta hanyar kungiyar addini amma kowace kungiya abin da ke yin recommending dinta su zanto tana kan tafarkin gaskiya shine manufofin da aka gina ta akai sunan ya sha bamban amma manufa ta zo daya yanzu misali a nan kasar akwai jama'atu zan fi bid'a wa ikamatu sunna kungiya ta ahlus sunna a sudan akwai jama'atu ansarus sunna a pakistan da wani bangare na afghanistan akwai jama'atu ahlul hadith duk waɗannan jama'atu ansarus sunna jama'atu ahlul hadith jama'atu zalatul bid'a wa ikamatu sunna sunaye ne mabambanta juna amma manufar da ake kira wata iri ce ɗaya ce shine haduwa akan me akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akan lalle a gina addinin musulunci kan koyarwar qur'ani da hadisi to duk wanda yake da wannan manufar ko da bai zo ya shiga ya ce ni dan izala ne ba ni dan ansar sunna ne ba a'a ya yarda da manufar da aka gina akai to me rage me kake nema yanzu kuma amma inda muke yin kuskure da muke daukan sunan mu dauka shine addinin ta yadda ko da mutum yana da manufar in bai ansa sunan ba bai zama musulmi ba nan kuskure yake zuwa amma idan mutum ya yarda da manufar Qur'ani da hadisi baya fada da Qur'ani da hadisi ya yarda duk abin da za a bi Qur'ani da hadisi yo ai mu shikenan amfanin da raka sawa bayan kafa kuma sai me me zaka yi kuma tunzu me kake so yi maka kuma kai me kiran mutane zuwa ga musulunci matakin farko abin da kake so mutane su yi tarayya da kai kan manufarka idan mutane suka ki yin tarayya da kai kan manufarka da ka gina kai alal aqalli kar a hada kai da su a cuce ka wannan duk siyasar da'awa ce siyasar wa'azi ne an zo za a shiga garin makka a lokacin da aka yi fatahu makka Abu Sufyan lokacin bai musulunta ba amma saboda wata hikima ta annabi sai annabi yake cewa ayi sai laga mutanen makka man dakhala al-ka'bata fa huwa amin wa man aghlaqa babahu fa huwa amin wa man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin yace duk wanda ya je ka'aba ya kulle kansa ya amuntu wanda ya je gidansa ya rufe bai fito da mutane ba ya amuntu yace kai wanda ya je gidan Abu Sufyan ma ya amuntu Abu Sufyan bai musulunta ba shi yana tunanin ya za a yi ya gudu ya bar Makka sai dana cewa wai wanda ya je gidansa ma ya amuntu sai ma make kamar ashe ba da mane ni ba wanda ya zo gidana ma kaga siyasar kira ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya sa Abu Sufyan yana da kalma da ake sauraron shi a Makka musuluntar Abu Sufyan shi kadai musuluntar mutane ne masu dimbin yawa kafirce wata wanzuwar dimbin yawan mutane ne a cikin gafirci dan haka sai yake fada miki wata kalma da za ta sa ya ji dai musuluncin ba wai kinsa yake ba jan shi ake a jika to wai wanda bai shiga ciki ne ba sai kake kokarin ka shigo da shi mu ko yanzu wanda yake ciki ake cewa sai ka fita kana cewa wallahi a ciki nake ana cewa ba a ciki sai ka fita yanzu ku duba ratan da ke tsakanin mu da annabi sallallahu alaihi wasallam ratan ba kadan bane ba a ciki fa kake kana cewa sai ka zauna ana cewa sai ka fita shi ku annabi wanda yake waje ne ake cewa shigo lale tsoma na shigo a hankali ana kiran mutum yana kaucewa annabi na binsa yana kaucewa har da karshe Abu Sufyan ne musulunta ko ya bada gudunmawa ga addinin musulunci kuma ka duba su ma mutubin usal a shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da wasiƙu zuwa ga sarakuna na duniyar zamaninsa sarkin Rom sarkin Farisa sarkin Habasha da sarkin Najd su ma mutubin usal lokacin da aka tura masa dan aikin kowanne sarki daga cikin sarakunan can ba wanda ya kashe dan aikin da aka tura masa duk da ba sarki musuluncin ba amma shi wannan sai da ya kashe dan aikin da ya je bai bar shi ya dawo gida lafiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki alwashin cewa lalle sai ya kama wannan mutum dan ba a taba cin zarafi ga yan aikin annabi irin wannan lokacin ana tanko wata rana sahabbai sun kai farmaki kasan Najd sai suka kamo shi wannan Sumatu bin Usala kan hanyar su zuwa ɗakin Ka'aba zai je kai ziyara irin wannan lokacin Larabawan jahiliya irin wanda suke kaiwa da aka kamo shi aka zo Madina ana zuwa Madina sai aka daure shi a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci kafiri ne mushriki aka daure shi cikin masallaci to a nan gurin kaga sai Bukhari Imam al-Bukhari sai yayi babi babin da yake nuna shin kafiri ya shiga masallaci ko ba zai shiga ba gashi dai a cikin ginshike cikin ginshikan masallaci aka daure shi Annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da yayin sallah yana ganin shi har tsawon kwana uku daga gidan shi yasa aka rinka yau abinci ana kawo mishi sai kar kowa kawo mishi abinci daga gidan za a kawo mishi shi da kanshi yake aiko mishi kullai da Annabi zai wuce bayan ya zo masallaci sai ce me zaka ce ne ya tsuma mata bin Usad sai ce ah to ni me nake da ta cewa wai kwarawa a hannun mata ko me zan ce yace in dai ka kashe ni to ka kashe wanda ya cancanci aka ce in ka ya ce mun fa anta ahlul lizalika ta saba ya biya dama sai Annabi ya murmushi sai wuce kyale shi har aka kwana uku haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce a wata rana sai ce me zaka ce ya tsuma ma sai tsuma ma ya sake bin bai ta magana sa sai Annabi ke cewa ku sake shi ya tafiyar sa sallallahu alaihi wasallam ku sake shi ya tafiyar sa kuma mata bin Usal ya tafi bayan garin Madina ya hau kan rakumin sa yace kai wannan wani irin mutum ne haka ga abin da ne wa sahabban sa ga sake yarda mu sai ya dawo ya zo gaban Annabi ta ashhadu an la ilaha illallah wa anta rasulullah shin wai zafi ne ya kawo wannan ya musulunta ko sanyi to me sai mun yi zafi dole idan har akwai hanyar da zaka ci nasara ta ruwan sanyi menene naka sai ka zare takobi shi takobi shine matakin karshe da Larabawa ke cewa akhirul dawail kayyu wai sakiya ita ce karshen magani ba ita ce farkon ba sai in an yi kowane magani ya kici ba sai a sa wuta ba sai ruwan ya fita magunya ta fita amma in akwai abin da za a sa ruwan ya kafe akwai yadda za a huda ba sai an sa sakiya ba menene cewa sai an sa sakiya dole in kaga an yi zafi to an yi sanyi ta kicin tura to dama mutane akwai wanda sanyi baya masa kuma sai zafi amma da yawa daga cikin mutane sanyin nan yana yi musu hikiman nan tana musu dan su hankali na musu irin tsarin da ya kamata mu zo kenan gaba ɗaya da Allah ya turo manzanni me yace rusulan mubashirina wa munzirina la alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul ai bishara suke fara yi kafin me gargadi kafin can kunne bishara mubashirina annabi ke cewa yassiru wala tu'assir yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunaffiru cewa yake yi ku sassauta mutane kar ku zafafa musu sannan kuma ku yi musu bishara kar ku kore su yana daga cikin abinda Larabawa ke kira turfa wani malamin yana karantar da mu a Madina yace akwai wani malami a wani ƙauyen su cikin kasar Saudiya ne wani malami ne irin malaman nan na abin nan na karkara haka yana yawa shine da yake sallah kansa salawat idan an tashi kuma kullun zai wa mutane wa'azi to sai dai shi wa'azinsa kullun labarin mutaki kullun labarin jahannama tana da kunamu da menene da macizai kullum shi ko wannan malamin namu dan garin ne dama a nan gari ya tashi an yi hutu sai je garin da ya je garin shi ma bayan ya kawo salawatin da ya zo gari sai tashi ya wa'azi da ya tashi ya wa'azi sai kawo labarin aljanna sai kawo ta sai wanda tije ya kira shi yace wai da Allah ka da wancan daban-daban ne gurbe ne sai na ta abu bi gare shi ga wuta ga aljanna ko wanne ga wanda dace amma shi wancan kullum me ke gudana dai to kullum haka ya kamata a rinka bi sai mu rinka bin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam har kullum idan hanyar da zaka shiga laba sai kasance ba mai tsawo bace ba kar ka dawo kawai kanka hanyar ka mai tsawo Annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda ya rinka tafiyar da al'amura kenan dan haka ya jama'a duk wanda ya da manufar mu ya yadda da aqidar mu ya yadda da kira da Qur'ani da hadisi idan ya shigo cikin wannan aiki na kungiyar jama'a ta lafiya ta wajen sunna anta bada shi haka aka fiso idan yace shi ya yadda da manufar shi dai yana ganin cewa ba lalle sai ya ansa sunan ba mai muke so ba mu yi tarayya wajen manufar ba abinda muke so mu yi tarayya wajen manufar yanzu ba za a taba hada kai da shi a cuce mu ba, idan ya zanto an hada kai da shi an cuce mu to kenan bai yadda da manufar ba kenan, ko ya ce ya faɗa kuma ya zanto ba gaskiya bane ba, amma ba hada kai da shi an cuce mu ba ya yadda da manufar, kila a wani bangaren ma ya iya bayar da taimakon da sauransu, amma mu sai mu dauka sai in mutun ya ansa sunan shi, yasa sai muka samu taron masu ansa sunan kuma wato waɗanda suke kuma ayyukan da suke bayar da yawa. To dan haka ya jama'a, babban abin lura shine manufa, shine tabbatar da mutane akan Qur'ani da hadisi. Sannan akwai kalmomi waɗanda mukan yi kuskure da dama wajen fahimtar su. Rashin fahimtar su yana haifar da matsaloli cikin tafiyar mu. A cikin wannan kalmomi akwai kalmar al-kufru, akwai kalmar al-fisku, akwai kalmar az-zulmu, akwai kalmar an-nifaq. Waɗannan kalmomi guda hudu, al-kufru wato kafirci, az-zulmu zalunci, al-fisku fasikanci, sannan kuma an-nifaq munafunci. Kalmomi ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da su cikin Qur'ani, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da su cikin hadisi. Sai dai kuma a cikin ayoyin Qur'ani da hadisi din manufofin waɗannan kalmomi sukan iya canjawa daga wannan aya zuwa waccan ko daga wannan hadisi zuwa waccan. To kuskure ne in dauki ma'ana ɗaya in ba su kullun in ce wannan ma'ana kaɗai suke ɗauka. Wannan na haifar mana da matsala. Yanzu kalmar al-kufru, akwai lokacin da ake magana akan al-kufru ana nufin kafirci babba shine fita daga musulunci, akwai lokacin da al-kufru ana nufin kafirci karami shine bijirewa ni'imar Ubangiji amma ba fita daga musulunci ba. To wanda bai fahimci wannan ba sai ga wani aikin da zaka yi karamin aiki ne amma sai a dauka fita ne daga musulunci gaba daya, akwai kuma wani babban aikin ne sai a dauka cewa ba fita ne daga musulunci ba. Yanzu ga misali, Ubangiji subhanahu wataala yake cewa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun adhim. Yace man kafara billahi, wanda duk ya kafirce wa Allah, min ba'di imanihi, bayan ko yayi imani da ya kafirce ta hanyar karanta Qur'ani, ta hanyar karanta hadisi, karanta wata aya ko karanta wani hadisi ko abubuwan da malam Madu Mustafa ya ambata daga cikin abubuwan da ke sa radda, ya kafirta saboda wannan bayan imaninsa kuma yana cikin sani. To shine can karshe wato jawabu shartu zan ya zo, fa ulaika alaihim ghadabu min Allah, wato azab, fushin Ubangiji zai tabbata akan su. Sai aka yi sunaye aka ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Abinda nake so in ce, kalman kufru a nan gurin cewa man kafara billahi ana nufin kafircewa Allah, fita daga musulunci. Walakin man shara bil kufri sadran ana nufin kafircewa Allah, fita daga musulunci. Amma can daidai gaba a cikin sura ɗaya fa sai ce me, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'amillahi fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'u. Aka buga misalin wata alqarya, wata daula, wani gari da garin ya zanto amintacce arziki na zo masa ta sama ta kasa ta ko ina, amma mutanen wannan alqarya fa kafarat bi an'amillah, alqaryan nan sai ta kafirce wa ni'imomin Allah. Kaga a can an ce man kafara billahi, anan an ce kafara bi an'amillah, ba kafara billahi ba kenan. Da Ubangiji ya ba su daula a maimakon su gode masa sai suka rinka yin sabo da wannan ni'ima da ya musu. To shine Allah ce fa zaqa Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Kaga wannan ayar tana magana akan kafircin da bai kai fita daga musulunci ba. Haka kalmar al-fisku da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu. Kalmar al-fisku anan tana nufin musulmi mai aikata wani aiki wanda yake na sabo kaman zina ko shan giya, in ya zo muku da labari ku bi diddigi. Kuma Allah yake cewa walakin minane walakin la habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra saytabe wal fusuqa wal isyan. Kalmar al-fusuq wannan gurin kaga tana nufin wani aiki na fasikanci, zina ko tata ko shan giya wanda bai shi ba za a ce ya fita daga musulunci ba, sai dai a rada masa suna mummuni mai sabo. To amma da yazo wani wuri sai yake cewa afaman kana mu'minan kaman kana fasika, sai ce la yastawun. Amma allazina amanu wa amilu salihati falahum jannatul ma'awa nuzulan bima kanu ya'malun wa amma allazina fasaqu fama'awahum an-nar. Ka kalmar fasika anan da kalmar fasaqu anan gurin duk tana nufin fasikancin da ake nufin kafircewa Allah, fita daga musulunci. Dan bayan ya ce wa amma allazina fasaqu fama'awahum an-nar, sai ya ce me, kullama aradu an yakhruju minha wa yudu fiha wa qila lahum dhuqu azaban nar alladhi kuntum bihi tukazzibun. Kaga nan sai aka ce ku dandana azabar wutar da ku kasance kuna ƙaryatawa bayan da ta an samu suna fasikai. Sai muka fahimci abinda ake nufi da fasakuwa nan gurin shine ƙaryata azabar wuta. Ƙaryata azabar wuta ko menene? Kafirci ne. Ashe in muka dauki kalmar fasikanci da ma'ana ɗaya cikin Qur'ani ba mu kuskure ba? Kaga yanzu da zo a can gurin walakin me dai karra ilaikum al-kufra wal fusuka kaga ma'ana ta daban a can gurin in ja kun fasiku ma'ana ta daban a can gurin amma fasakufa munas da kuma fasajadu illa iblis kana min al-jinn fa fasaqa an amr rabbih kaga nan duk ma'ana su ana nufin kafirci ina fatan kun bayyana da kyau to haka kalma az-zulmu take az-zulmu akwai babban zalunci akwai kuma karamin zalunci babban zalunci fita daga musulunci kenan karamin zalunci kuwa matukar sa aikin sako zina shan giya tata sata kwace fashi da makami matukar sa sako mutum ne mai laifi amma ba za ka ce masa ya fita daga musulunci ba amma akwai zulmin kuma da yake nufi fita daga musulunci da Allah ke cewa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin kaza dhalimin an mura al-mushrikin to haka waɗannan al'amura suke shi yasa da ayan nan ta cikin suratul an'am take cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin waɗanda suka yi imanin da ba su cuɗanya imaninsu da zalunci ba ula'ika lahum al-amnu wannan aminci na tabbata gare su wa hum muhtadun sai sahabbai suke kuka suke cewa annabi waye bai yi zalunci kansa ba cikin mu kenan yanzu mu ba za mu zanto amintattu ba kenan mu ba shiriyu bane ba tunda Allah ce waɗanda ba su garwaye imaninsu da zalunci ba cikin mu waye bai zalunci kansa ba sai annabi ke cewa ayya zaluncin da Allah ke nufi shine can da ke cikin suratul luqman da yake cewa inna shirka da zulmun azim ba ana nufin zalunci garme wanda ka iya yin sako ka iya yin wani kuskure ka iya zaluntar danka ko matarka ko ka murna wani ba shi yake nufi ba wancan babban yake nufi shi yasa Imam al-Bukhari a cikin littafinsa sai babun kufrun duna kufr babin da yake maganan kafircin da bai kai a ce an fita daga musulunci ba sai kuma yayi zulmun duna zulmun babin da yake maganan zaluncin da bai kai zalunci ba ma'ana zaluncin da ba za a cewa mai shi ya fita daga musulunci ba in ba mu fahimce irin waɗannan ba sai mu zo ne kan mai uwa da wabi mu ɗauki kalma kawai kowa mu bashi nashi
haka kalmar annifaq da kuma nawa ne maka karanta hadisin da yake cikin Bukhari wanda annabi ke cewa ayatul munafiqi salat ayatul munafiqi ne idza haddatha وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُتِمَّ خَانَ يَتَ عَلَامَ الْمُنَافِقِ يَكُنِ إِذَنْ يَيْ مَغَنَا يَكَسَنْتَ يَكَدَا إِنْ يَا الْقَوْلِ يَصَبَا إِنْ أَنْ بَاشِ أَمَانَةَ يَهَائِنْتِ كَغَا أَنَمْ بَيْتَ بِمُنَافِقِ آيَر مُنَافِقِ دَاهَ سَيْ مَالَمَيْ سُكَتِ إِنْ كَانَ سُكَ فَهِمْتَ كَغَانِي مُنَافِقِ يَكَ سُكَ شِجُو هُنَاكَ نِفَاقٌ إِنْتِقَادِي وَهُنَاكَ نِفَاقٌ عَمَلِي أَكَيْ مُنَافِقِ نُقُدْرِي نَسُوتِي أَكَوْ مُنَافِقِ نَأَيْكِي مُنَافِقِ أَيْكِي shine kaman saba alƙawari dan annabi ya ce ayatul munafiqi salatun idza haddatha kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina kana kaman ƙarya kaman saba wa cin amana wannan munafinci na laikace wannan baya fitar da mutum daga musulunci amma munafinci ko da kuduri wanda mutum ya furta kuma tare da baki amma a zuci baya nufin wannan abin to wannan yana fitar da mutum daga musulunci amma ya sanowa ne da mutum ya zo yayi alƙawari ya saba sai mu ce masa innal munafiqina fi darkil asfali wannan take da lahu nafira to irin waɗannan al'amuran yana da matukar muhimmanci gane su kuma shi yasa waɗansu daga cikin matasan mun ma da suka so suka ce gaba ɗaya karka shiga aikin gwamnati saboda me dan Allah ce wa man lam yakun bi ma anzalallahu fa ulaika humul kafiruna fa ulaika humuz zalimuna fa ulaika humul